‘yan kasa da hukuma.
Mulkin kai ba kan kai ne ba, ba ni da kafa a ci daɗi ba, ba alkawarorin ƙarya ba, inda ma su irin wannan a gaba.
Masu tare, assalamu alaikum, barka da saduwa da ku cikin shirin ‘yan kasa da hukuma da ni Mahmud Ibrahim zan gabatar.
A daminan nan, abincin ma ba wai an samu ba ne, kuma ga shi ba albashin da za ka ɗan tallafa iyalanka da shi.
Abin ya zama kamar gwamnati din suna rude mu ne ko iyalai kan sani ba. Kamar last week ana ba ma wasu ministry salary na watan takwas. Gashi November sun kare, za mu shiga December kenan.
Na retire 2018 graduate ba a biya ba.
Ma'aikatan jihar Plateau kenan da ke tsakiyar Najeriya waɗanda suka kwashe kimanin watanni huɗu babu albashi, yayin da wasu daga cikin ‘yan fanshin jihar ke kokawa a kan rashin gratuity bayan shekaru huɗu da yin retire daga aiki. A daga cewa
yau ga wasu nan su ce ni kura don mun san kanci mun nasara. Wasu ma a ciki na su sun fara haɗa guru magakani kan asara ko ohwa gama ko wasan dara.
Masare, ƙalubalen haƙƙoƙin albashi da na ‘yan fansho na ci gaba da barazana ga rayuwar ma’aikatan da ke bakin aiki da waɗanda suka yi ritaya a dukkanin matakai na gwamnati, wato matakin tarayya da na jihohi da kuma ƙananan hukumomin mulki a Najeriya. Ma’aikatan gwamnati a jihar Plateau da ke tsakiyar Najeriya na cikin rukunin ma’aikatan da ke fuskantar wannan ƙalubale, inda yanzu haka suka shafe kimanin watanni uku zuwa huɗu ba tare da albashi ba.
Sunana Salamatu Dauda. Daga nan Plateau, gaskiya abin ba shi da sauƙi a ce ga yara sun koma makaranta da aka biya school fees, ga komai ka je kasuwa kuɗin shi ya ƙaru ya yi kusan doubling ne ma, ga kuma tsadar rayuwa dai ko ta ina, gaskiya abin akwai matsala. Ma’aikata dai duka mun shiga halin ƙaƙa nika yi, yawancin yaran ma an kokoro su daga makaranta ne, suna nan a zaune a muna tare da su a gida, abinci babu a gida, saboda daminan ma ba wai ya yi kyau ba ne sosai, saboda ruwa da aka samu ya yi yawa, yawancin abinci bai yi kyau ba, ga kuma su tsutsa su menene da suka fito a daminan nan. To abincin ma ba wai an samu ba ne, kuma ga shi ba albashin da za ka ɗan tallafa iyalanka da shi. To gaskiya muna cikin wani irin hali, ya kamata gwamnati su go ta magance mana wannan al’amari da muke ciki sosai, don wannan a hannunta yake. Lokacin da ake zaɓe za su muku alƙawari komai zai tafi daidai, amma in yayin da aka zo ƙarshe haka sai ka ga komai yana zama wani iri haka. To amma gaskiya muna roƙon su gwamnati su taimaka domin wannan abu ya samu ya tafi daidai.
Shi gwamnati da ya fara biyan da kyau da kyau, sai abu ya zo ya juya kuɗin salari ya yanka, so ya zama ma mutane ba sauki ba ma san sama, abinci ma ba sa da sama da ki ba, balle ma kuɗin makaranta na yara.
Yanzu ana ce lokacin da an yi girbi ne, amma duk da haka abinci yana da tsada. Yaya kuke da iyali ne?
Gaskiya sun ce Allah ne kadai yana kaimu, don ba kuɗin balle ma ka je ka siya abincin, da abincin kuma yana da tsada. Rayuwan kam ya zama ba sauki ne sansan ma mutane. To kin ga abun ya zama kamar gwamnati din suna rude mu ne ko iyalai ban sani ba. Kamar last week ana ba ma wasu ministry salary na watan takwas, gashi November sun kare, za mu shiga December kenan.
Gaskiya yanayin da ake ciki abu dai kawai sai ikon Allah, domin rayuwan yanzu nan ya zama abun takaici. To ka yi aiki ba samu an biya ka ba, gashi kuma yanayin masarufi ya zama wani yanayi wanda kana da shi ma baka tsira ba, wanda ba ka da shi kuma aikin da ka yi ba samu an biya ka ba, kuma yanzu sai ya kasance rayuwan yana da wahala yanzu nan. To mu dai kawai daidai ko mu ce mun bar ma Allah kuma.
To amma an yi bayanin abin da ya sa ba a biyan wannan albashin?
Gaskiya ba wani bayani. Tun lokacin da ana ce mana Allah, to an zo kuma Allah kuma a shekaru ya ne. To mu mun rasa ma menene ma dalilin, ka yi aiki kana zuwa aiki ba a biyan ka, ga ka da iyali, ga yanayin rayuwa, za ka ji da rashin lafiya ne, in dai ta kama ka abubuwan da ya kamata ka lura ka yi na rayuwa ba ka da shi, to ya zaka yi kintsiya da hannuna a lamuran abun da kawai don mu je kawai mun sai ko mu ce mun bar wa Allah abun da an riga shi ka kinka bayan da zaka yi shi
kuma dai ma'aikatan da suka yi retire wato yan pension na cikin makamancin wannan kalubale musamman waɗanda suka yi aiki a matakin ƙananan hukumar mulki na jihar ta Plato.
Sunana Elizabeth Audu. So, ni dai na yi aiki na gama kwatan service kina ka yi ƙoƙari ma gwamnati ka yi aiki ka gama kwatan ka. Da ka retiring ya kamata pension ɗinka a fara da shi. To, yanayin mu da muka samu kanmu a Plato da wanda ya aiki a local government yana aiki yanzu da wanda ya retiring ɗin tare muna tafiya. Ba biyan pension balantana a biya su graduate balantana a biya salary. Waɗansu pensioniya ɗin ma sun mutu da yawa sun mutu sun bar wannan pension. Ba su ci ba ɗayansu ba su samu ba.
Gwamnati ba su yi muka bayanin me yasa ba sa biyan pension ko kuma graduate ba.
Sun ce wai kuɗin kin san wannan kuɗin da dan aka ce sai kuɗin local government ta zo Kano state. To aka zo dai aka yi yanda aka yi an zo an complain yan yawa aka zo aka cire kudin local government ana ba su dare to ba mu san menene ya kawo cikas ba mun kasa san menene damuwar Plateau yanzu din nan sai Allah wallahi tallahi idan ina da zancin da zan iya samu lalon zan ce miki shi karan kai ya samu albarkan addu'an iyaye ya yi kokari ya biya pension din nan kowane shekara kowane wata ba ma rabo da masu mutuwa a Plateau state pension wajen wata hudu ba ka ba mutum ba ko biyar ba ka ba mutum ba dan da ba mutuwa yazo ba damuwar mu kenan kalon ina roke shi yayi ma chairman local government magana na retire 2018 abun da sun yi gaba da ni sun retire gaba da mu na 2018 graduate ba a biya ba
wannan gaba a cikin filin zamu ji abin da gwamnatin jihar Plateau ke fadi dangane da wannan al'amari
harkan ba ya zan furra daga lokacin nan ne zai fara amfanin kansa yana cikura yadda haƙƙinsa ya tattara ko ni ko ke na samura ya zamanto da ne mai himma bisa sabgar shauta ta al'umma kan an haka ba sauran kanma talakawa ba wani mai rama ba sa ta zama a cikin umma
masare Mr. Dan Manjang shine commissioner labaru da harkokin sadarwa na jihar Plateau yayi kokaci dangane da dalilan da suka haifar da wannan matsala ta makalewar haƙoƙin ma'aikata da ƴan pension a jihar ta Plateau
akwai kibin da aka samu ita hatta ma kudin da yake zuwa daga gwamnati da tumarin gwamnatin tarayya baya kai baya katarwa sai an ji an ciwo bashi a zo a cika a biya albashi ai wannan ya kai yadda muke magana ba za a yi cigaba ma da ciwo wannan bashi ba domin bashin da ya ciwo domin a cika biya albashi da aka cigaba da shi haka to zai zama da wuya za a samu biya mu kuma ba masu mu tafi bar wa gwamnatin da za ta karba hannunmu ba su duka da yawa ana kokari a samu a biya ma ba su duka da albashi waɗanda ma'aikata suna bi.
Wani lokaci ma'aikatan na cewa suna ganin kamar harkokin siyasa yana tafiya ba matsala ana ba da kuɗi yadda ya kamata amma idan ya zo ɓangaren ma'aikata musamman da ƴan pension sai ka ga abun baya tafiya yadda ya kamata.
Ba haka ba ne a jihar Plateau musamman ma wannan gwamnati ta girma ta mun ba ko lalon a mu yi kokari ma akwai lokacin da muka yi kokari a zuwa a biya ma gratuity gaba ɗayansa. To akwai al'amarorin da muka tsinci kanmu a ciki wanda wannan din yana kawo mana cikas wanda ma ba da sanmu ba ne babban abin da za mu iya cewa yanzu a gwamnatance shi ne jama'a don kara daga mana kafa idan Allah ya so ya yarda al'amura suka ci gaba idan mai girma gwamna ya ce zai a saurare shi domin mutum ne mai yin alkawari ya cika kyau alkawari kuma ya cika idan kudaden da suke shiga na al'ummar jihar kudin shiga ba su taka kara sun karya ba.
A tsare ƙarshen shirin ƴan ƙasa da hukuma na yau kenan sai makon gobe idan Allah ya kai mu yanzu a madadin ɗaukacin abokan aiki musamman Zainab Babaji Mahmud Ibrahim Kwari daga sashen Hausa na muryar Amurka ke cewa a huta lafiya wassalamu alaikum
duka da an so ya inganta kasa da karar da wadansun ta za su yi shawa su yar sheka da kafar su su zo su yi karanta komai ba mai iya kushe ka kan koka bar talakawanka a cikin yunwa da zaman buka ko yawan maula ko sadaka ka sani har yanzu suna sadaka kowa ya gani zai zage ka.